إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنوتا yau uku ga watan Jumadal Akhira shekara 1447 hijira ta manzon sira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 24 ga watan 11 shekara 2025 shekara miladiya. Yauwa, za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin Mai Albarka na Sifatus Salah, wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alaihi rahmatullah. Yanwa, idan ba a manta ba, satin da ya gabata malam ya gama mana bayani game da abin da ya shafi aljilsa baina sajadatayn, zaman da ake yi tsakanin sujjada guda biyu. Mun ji yadda ake wannan zama, da inda ake ɗora hannu, da kuma addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a wannan zama. Yau kuma insha Allahu ta'ala za mu tashi as-sajadatu tsaniya, shine sujjada ta biyu. Bayan dagowa daga sujjada ta farko da addu'a da ake karantawa a wannan zama, to daga nan kuma bayan mutum ya nutsu tsaf, sai kuma ya tafi zuwa ina sujjada ta biyu. Shine malai yake thumma yukabbiru, sannan kana zaune sai masallaci ya kabbara. Fa yasjudu sajdata thaniya, sai sujjada ta biyu kenan. Wa kayfiyatu sujudi thani kasujudi al-awwal, malai yace yadda ake yin sujjada ta biyu shine yadda ake sujjada ta farko. Da sujjada ta farko da ta biyu dukkanin su iri ɗaya ne, babu wani bambanci. Wa ma yuqalu fihi huwa ma yuqalu fi sujudi al-awwal, haka nan abinda mutum zai faɗa a cikin sujjada ta biyu shine dai irin abinda ka faɗa a cikin sujjadarka ta farko, ba wani bambanci. Zikirai da addu'o'i da ka karanta a cikin sujjadarka ta farko, idan ka tafi ta biyu ma ita za ka karanta. Illa iyakaci ɗan bambancin da za ka samu tsakanin sujjada ta farko da ta biyu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daɗe a sujjada ta farko fiye da yadda yake daɗewa a sujjada ta biyu, shine bambancin kawai. Amma dukkaninsu iri ɗaya ne, komai nasu iri ɗaya ne, kaifiyarsu, yadda ake ajiye hannu, goshi, hanci, ƙafafuwa, addu'o'in da ake karantawa duk ɗaya ne. Malaiti rawal Bukhari wa an abi hurairata radiyallahu anhu, Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, yace thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace sannan kayi sujjada har sai ka nutsu a cikin sujjadarka. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, sannan ka ɗago daga sujjadarka har sai ka nutsu a zaman da za a yi tsakanin sujjada da sujjada. Thumma sujud, sannan ka yi sujjada, sujjada ta nawa kenan? Ta biyu. Hatta tatma'inna sajidan, ita ma sujjada ta biyun har sai ka nutsu a cikinta. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitab al-Adhan, babu amrin Nabi sallallahu alaihi wa sallam alladhi la yatimmu ruku'ahu. Warawa an abi hurairata radiyallahu anhu, hakan Imam al-Bukhari dai ya fitar da wani hadisi daga shi dai Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, yace thumma yukabbiru, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace sannan sai yayi kabbara, hina yasjudu, lokacin da zai yi sujjada. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'asahu, sannan sai yayi kabbara yayin da zai ɗago kansa daga ita sujjada kenan. Wannan hadisi shi ma dai Imam al-Bukhari ya fitar da shi. Malaiti ar-raka'atu tsaniya, yanzu mun gama da sujjada ta biyu ita ma. Malaiti ar-raka'atu tsaniya, raka'a ta biyu, yanzu mun gama raka'a ta farko, za kuma mu tashi raka'ati biyu kaga sallah ta tafi kenan malaki thumma yukabbiru sannan masallaci zai yi kabbara fa yaqumu ila raka'ati thaniya ala suduri qadamaihi mu'tamidan ala rukbatayhi bidun julusi malaki sannan sai ya tashi zuwa raka'ati biyu ala suduri qadamaihi a bisa cikin ko kirjin kafafuwansa inda kake dannewa kasan nan ka lankwaso da yan yatsinka su jiyo su kallar kibla a yan gane wajen ko yawa to wannan wajen mu'tamidan ala rukbatayhi masallaci yana mai dogaro akan guyoyinsa lokacin da zai tashi biduni julusin malaci ba tare da zama ba wannan wanda zama yake nufi kenan istiraha ko yawa saboda shi malan dan mazhabin hanabila yana ban mazhabin hanabila wanda su suna gani wannan zama na dalilin istiraha da su da malikiya da suna gani ba za a yi shi ba za dai mu zo mu ji bayani da yake shi malan kuma bayan kasancewarsa ba hanabila ko malamin hadisi saboda kai yana yin insafi wajen maganganunsa ko da magana ta ci karo da mazhabinsa yakan kawo ta in ta fi karfin dalili kuma sau da dama yakan karfafe ta malaki hadha huwa al-mashhuru min mazhabi al-imam ahmad kajiba sai ce wannan yadda malam ya faɗa zaka dago daga ruku'u abubuwa guda biyu ne anan wajen yan uwa na farko zaka dago daga ruku'u lokacin da zaka tashi ne akan me guyoyinka ayan fahimta ko haka ya faɗa yace mu'tamidan ala rukbatayhi mutum zai dogara ne akan guyoyinsa kaga yanzu kai in zaka tashi daga ruku'u galibi akan me kake dogara hannayenka ba haka bane amma malai ce galibi kawai akan guyoyinka zaka tashi abu na farko kenan abu na biyu kuma shine lokacin da zaka tashi din daga raka'a ta farko zuwa tsaye babu wani zama da zaka yi kawai miƙewa zaka yi tsaye abubuwa guda biyu kenan shi abu na farko tashi da guyoyi ba tare da ka sa hannayenka ba ko ka dogara akan hannoyin hannayenka akwai hadisai da dama da suka tabbata haka amma dukkaninsu babu hadisi guda ɗaya da ya tabbata kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ambata a cikin silsilatul ahadithu dha'ifa nasa ce dukkanin hadisan da suke bayani cewa annabi yana tashi tsaye daga sujada kamar mashi ce dukkaninsu hadisai ne batila ba guda ɗaya da inganta a cikinsu hadisai ne sun zo suna cewa annabi yana tashi kamar mashi kaga in aka misali harba mashi kawai kai tsaye ke tashi yawwa to sai aka ce annabi yana tashi daga sujada kawai kamar yadda ake harba mashi kawai kai tsaye wala albani bi ya kawo hadisan kuma yayi darasa su dukkan su babu guda ɗaya da inganta amma hadisan da suka tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tashi daga sallah yana tashi a me yana dogaro da hannayensa ina fata an fahimta kaga wannan mas'ala an gama da ita ko sai mas'ala ta biyu ita ce mas'alar zama shine jalsatul istiraha shi wannan malam ma da kansa zai bayani a kanta kafi yace wannan ita ce magana mashahuriya wacce tafi shahara amma a wajen malaman hanabila inda shi malam Usaimin suna bin mazhabar hanabila saudiya suna bin mazhabar hanabila to da ka galibi abinda malaman hanabila suka tafi akai galibi malaman saudiya su Ibn Baz su Usaimin da sauransu za ka ga sun fi mai sun fi karkata zuwa ga wannan ra'ayi sukan kokari su karfafi wannan ra'ayin da hadisai da ayoyi gwargwadon ikonsu amma saboda malaman hadisi ne kamar yadda na gaya muku kuma suna bin mazhabi ne na salaf sukan yi kokari idan ra'ayi ko da na hanabila ne bai dace da hadisi ko aya ba sukan ajiye shi su dauko wanda ya dace da hadisi da aya ina fata an fahimta ba ka yi kasance haka ya kamata dama ko da manyan malaman malikiya zaka ga wanda suke da kankame malikiya sosai da sosai matakar malaman hadisi ne kuma salafawa ne zaka ga suna kokari wajen su tabbatar da duk wani ra'ayi da yake na Imam Malik ne ko na mazhabarsa ya kasance ya dace da Alkur'ani da hadisi sai su karfafe shi in babu aya ko hadisi da yake goyon bayan sa sukan aje kuma su tsallaka wata mazhabar su dauko wanda ya dace da aya da hadisi haka dai kuma abin da ya kamata ya buwa Allah ya sa mu dace malai yace waqila amma wasu malaman suka ce bal yajlisu ba wancan abin da malam ya faɗa daga farko masallaci zai ba a'a idan zaka tashi zuwa ga raka'a ta biyu ya jinsu mutun zai zauna ne kana sujjada idan ka dago maimakon ka mike sai kai ne sai ka zauna malaki thumma yaqumu mu'tamidan ala yadayhi kaji ko sannan kuma sai mutun ya mike yana mai dagoro akan me hannayensa ba akan guyoyinsa ba ina fata an fahimta yawwa sai ce kama huwa al-mashhur min mazhabi al-imam ash-shafi'i rahimahullah kamar yadda shi wannan magana ita ce mashhuriya ita ce tafi shahara a mazhabin al-imam ash-shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i alayhi rahmatullah malati wa hadhihi al-jilsatu kaga wannan zama mashhuratun 'inda al-ulama bismi ya shahara suna ne abin nan zama ne da yake shahararre a wajen malamai da sunan sun sa masa suna huwa jilsatul istiraha suna ce masa zaman hutu haka su malamai suke kiransa wannan zaman hutun ba annabi kira da muke tsara sabbata gare shi kira shi ba an gane yawa zama ne da malamai fiqhu suka sa masa tunda idan mutum ya dago daga sujjada kamata ya tashi sai ya zauna ya dan huta kadan to sai aka sa masa jilsatul istiraha zaman hutu وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها ما ليس للي ما لم يسن كارجونا إليني وجن كسن تور ونن زمن شن أشريئة يا إن جنت قوي إن جنت ما لم يسن يما جنت قسم قداء ونن ما لزي كامنا سو أما زن قي شن بتا كاف مشكت كما جنت ما لم يهوى بسن تيوى ونن زمن نجلسة الاستراحة zamani tabbatacce ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin hadisin Bukhari hadisin Malik ibn al-Huwairith Malik ibn al-Huwairith wani matashi ne wanda da shi da ƴan uwansa matasa suna da dama suna da yawa suka taso daga garin Basra suka taho Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo annabi ya koya musu wani abu na addini suka zauna a wajen manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi tsawon kwanaki kusan kwana 20 kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi Bukhari annabi ya koya musu abubuwa na addini sallah ne da abubuwan da duk suka shafi addini annabi ya koya musu da annabi ya lura cewa waɗannan matasa ne lallai iyalansu da iyayensu suna buƙatar su sai annabi ya ce to lallai ya kamata ku zo ku koma gida ku je ku kuma abubuwan da kuka koya a wajen ku je ku koya mutanen ku tunda sun zo makaranta sun yi karatu kaga sai su koma gida su yi ne su koyar su ma annabi ce to sai a koma gida to shine sai suka tashi suka koma gida shi wannan Malik ibn al-Huwairith kun wata rana a garin su da Basra ana zazzaune sai ya shigo masallaci sai ya ce da mutanen da suke cikin masallacin gaba ɗaya kamar yadda Abu Qilaba ya rawaito yace ku tashi zan muku sallah irin sallar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba ya ji karatu ba yanzu zai koya musu yace ku tashi zan koya muku sallah irin sallar da manzon Allah tsira da amince tsara sabbata a gare shi yace ba fa wa ina nufin zan yi sallah bane a'a zan yi sallah ne kawai dan na koya muku ba wai azhar zan yi ko al'asar ko magariba ko isha ba a'a zan koyar da ku sallah ne kawai to dan ka sai yayi musu sallah yadda ya hango manzon Allah tsira da amince tsara sabbata a gare shi yana yi sai ɗaya daga cikin wanda Abu Qilaba yake ba labarin hadisin sai yake cewa ya sallar ta su ta kasance sai ce ai yayi sallah ne irin ta wannan dattijan limamin namu shi kuma dattijan limamin nasu shi ma sahabi ne sunansa Amru bin Salamata Allah ya kara masa yarda ina fahimta yan uwa to a cikin sallar da shi Malik ibn al-Huwairith yayi yayi jinsatul istiraha a cikin ta to waye Amru bin Salama shi Amru Salama ibn Salama yan uwa shine sahabin nan da kuke jin labarin sa wanda ya fara limanci tun yana dan karamin yana shekara 6 tun yana shekara 6 kuma manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi da yadda sa aka natsa shi da shi da mahaifansa da mutanansa gaba daya suka je wajen manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi karba addinin musulunci sai annabi ya ce to fal ya ummakum aqra'ukum kitaballah wanda ya fi ku iya karanta littafin Allah shine limamin ku to da aka yi bincike a lokacin babu wanda ya fi karatun alqur'ani sai Amr dan Salama kuma shekara 6 shekara 6 yaro ya magama wasa ne bai goma sa ba amma lokacin aka dora mai limanci ya fara shine wani lokaci ma idan yazo yana sallah saboda yaro ne sai kaga in yayi sujjada in al'aurar sa dan fitowa haka saboda rigar bata wadace shi yadda ya kamata ba shine wata mata ta ce kai da Allah ku karfe mana darajar limamin nan nan ma shine aka hada kudi aka zo masa riga mai kyau wacce ke sawa zai yi sallah dai yace ba abin da yake dadi kamar rigar da aka siya masa
to abu dan salama shine wannan dattijan limamin da aka ce shi Malik bin Ruwais yana sallah irin tasa to shi ma kaga ashe a cikin sallar sa akwai me akwai jinsatul istiraha ina fata an fahimta na kawo muku wannan ne saboda akwai malaman da suke cewa ai jinsatul istiraha zamu zo muji ana yin ta ne idan mutun ya tsufa sai mutun ya tsufa ya kasance ya jikinsa yayi nauyi to babu lafi sai wannan zaman amma da lafiya ka kawai yaro ne kai mata shine bai kamata kai wannan zaman to kaga shi wannan limamin da aka ce dattije ne yanzu tun yana shekara 6 da fara sallah kuma haka yake sallar din manzon Allah kira da amuki tsara tabbata a gare shi da wannan zaman na jilsatul istiraha gashi ma Malik ibn Khuwairith matashi ne a lokacin yaje wajen annabi ya koyi sallah kuma yana irin wannan sallah akwai hadisin Abu Umayd al-Sa'idi shi ma an samu jilsatul istiraha ya zo a ciki saboda haka ƴan uwa jilsatul istiraha zamani tabbatacce ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa sunna ne daga cikin sunnonin sallah mustahabbi ne idan kai shi za a baka ladan mustahabbi idan baka yi shi ba sallar ka tayi baka da laifi ina fata an fahimta ƴan uwa kaga wannan bayanin na nuna maka cewa ashe ba wata rigima a ciki ko ba wani rigima babban dai matsalar shine mutum yayi inkarin zama kace baka yarda da shi ba to wannan shine zaka samu Allah tunda manzon Allah yayi kira da aminci tsara tabbata a gare shi amma an kana so kai koyi da manzon Allah a cikin sallah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo zaka yi sallah idan kai raka'a ta farko babu lafi sai ka zauna idan kai raka'a ta uku zaka tashi ta hudu babu lafi sai ka zauna wannan diya tabbata manzon Allah yayi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kai da kake yi sai ka gode wa Allah Allah ya taimake ka zaka samu ladan sunna wanda baya yi kuma kada ka ce bai iya sallah ba sallar sa bata ba ina fata an fahimta duk kun yi sallah kuma sallar ku ta yi sai dai wanda yana da ladan dori akan wanda ba shi da ladan ta akan wanda bai yi ba ina fata an fahimta ƴan uwa to wannan shine dan mukallibin da nake so ne mana kafin mu shiga cikin bayanin kai imamu yace minhum daga cikin malamai mai yara annaha mustahabbatun mutlaqat akwai wanda yake gani jilsatul istiraha mustahabbi ce a cikin sallah mutlaqan saki ba kai kawai kowace irin sallah ce ko yaro ne kai ko babba ne kai ko tsoho ne kai ko ba tsoho bane idan ka zo zaka yi sallah zaka yi jilsatul istira mustahabbi wanda suke ganin wannan ra'ayin shine su Imam Shafi'i kamar yadda na bayani fa idza qumta ila thaniya idan zaka tashi zuwa raka'a ta biyu aw ila rabi'a ko zuwa raka'a ta hudu fajlis sai ka zauna thumma hab mu'tamidan ala yadika sannan sai kuma ka tashi kana mai dogaro akan me hannayenka imma ala sifatil ajin in zaka tashi akan hannayenka sai malai ce ko dai ka tashi akan siffar ajin shine abinda ake cewa al-ajal al-ajal shine me daga al-ajin ne al-ajin shine kulli kwaba kulli yadda mata suke dunkule hannunsa idan suna kwaba kulli to idan mutum zai tashi yana mai dunkule hannunsa sai malai ce in sahhal hadithu fi zalika amma idan hadisin da yazo akan izini ya inganta ina fata an fahimta ƴan uwa ana fahimta karatun ko yawa malai ce au ala ghairi hadhihi sifa ko kuma ka dogara akan hannayenka ba akan siffar ajalu ba mai yara anna hadithal ajal da'if ga wanda yake ganin hadisin al-ajal bai inganta ba wannan wata matsala ita matsala ce bai zaman kanta haka ne ƴan uwa da yawa daga cikin masallata za ku ga idan za su dago daga sujjada ko za su tashi suna tashi ne suna masu dogaro akan hannayensu sannan suna mai dunkule hannayensu ko haka ne ko shakka babu a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin tafsir sifatus salah ya kawo wannan mas'ala kuma ya inganta hadisin daga al-Harbi daga al-Harbi Abu Ishaq al-Harbi a cikin Gharibul Hadith nasa ya kawo hadisin kuma ya ce hadisi ne mai kyau to sai dai ƴan uwa wannan hadisi na al-ajal hadisi ne da yazo ta hanya guda ɗaya kawai ta hanyar sahabi guda ɗaya shine Abdullahi dan Umar duk to ta hanya to wani sahabi da yazo ba Abdullahi dan Umar ba za ga bai inganta ba zuwa ga wancan sahabi Abdullahi dan Umar shi kadai ya tabbata ya rawaito hadisin ajal wata rana Abdullahi dan Umar kamar yadda Imam Tabarani a cikin Mu'jamul Awsat nasa ya kawo Abdullahi dan Umar yake cewa shine ya yi sallah wata rana lokacin da zai tashi sai ya dogara akan hannayensa sai ya miƙe sai ɗaya daga cikin almajiransu suke tambaye su cewa me kenan kai zaka tashi daga sallah ka dogara kan annaka ka dunkule su sannan ka miƙe sai ce ay ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yujiru fi salati ay ya'tamidu ala yadayhi ai naga manzon Allah da tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dunkula hannunsa ya dogara akan su lokacin da zai tashi zulalan umar ya faɗa haka haka hadisin yazo imam at-tabarani ya fitar da shi kamar yadda na faɗa a cikin al-mu'jam al-awsat nashi kamar yadda abu ishaq al-harbi ya kawo shi a cikin gharibul hadith mal albani yayi kokari ya inganta shi a matsala ce da ita malamai sun yi sabani akan hadisi shi saka ji malamin ya raba abun guda biyu yace zaka yi ga wanda yake gani hadisin ya inganta za kuma kai ki ga wanda yake gani hadisin bai inganta ba to a zahiri a hadisin idan ka bi shi kai masa kallo na tsanaki ka bi shi kai masa karatu na tsanaki hadisi ne da malamai sun yi maganganu akan sa tunda dadewa akwai wani dan uwa a garin Kaduna da ya taba rubuta wata risala risala ce kawai da ya rubuta akan a hadisin kawai akan hadisin ya rubuta ya dauki hadisin ne yayi dirasar hadisin min nahiya hadisiya yayi tahlilin hadisin sosai da sosai ya fitar da duk abin da ya kamata rijal na hadisin suwaye suka inganta a karba hadisin suwaye bai inganta ba sai inganta a karba hadisin su ba yayi bayani mai kyau a lokacin bana mantawa mun yi magana da shi ya turo min da ita ce PDF to amma na rasa ta ne gaskiya to akwai wani malami mai kokari mai suna Falih Al-Ashubali Sheikh Falih Al-Ashubali ya yi wani rubutu mai ban kai hadisin kawai ya dauka hadisin da ke cikin mu'jam na Imam At-Tabarani shi kadai hadisin ya dauka kawai yayi dirasarsa dirasa ce ƴan uwa ta haqiqiyya tahliliyya yayi kokari dukkanin mazajin hadisan sai da ya dauke su ɗaya bayan ɗaya ya warware su min nahiyati jalb wa ta'dil kowanne ya malamai suke ganin sa nauyin sa bangaren ilimin hadisi shin ana karɓar hadisin sa ko ba a karɓar hadisin sa gaskiya na gamsu da rubutun sa kuma na gamsu da bayanin da ya a cikin wannan risala ta sa eh ta yi kyau kwarai da gaske karshe na tijar da ya fitar shi ne hadisin bai inganta ba ina fata an fahimta yan uwa kusan tun daga lokacin da na karanta risalar na gamsu da ita ni duk lokacin da zan tashi daga sallah kawai haka nake ne wahalun haka ina fata an fahimta bana dunkule ina dunkule hannuna ne amma saboda naji an ce manzon Allah yayi to tunda bai inganta daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata ga shi ba sai nake saki hannuna kawai hadisan da suka tabbata shine hadisan da suke cewa annabi yana dogaro akan hannayensa amma dunkulewa tsakani da Allah ya uwa hadisin bai inganta ba ina fata an fahimta duk wanda yake dalibin ilimi ne zai iya zuwa na bashi bani da hard copy na risala amma ina da soft copy na san idan ya tura masa je duba in zai iya ya duba ya karanta shi ma domin ya kawo dan dirasa ce gaskiya mai kyau saboda haka dogaro akan hannu idan mutum zai dago daga sajjada ƴan uwa abu ne da ya inganta daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gari sai dai dunkule hannu shi ne ake magana akan sa bai yiwa a samu wasu malamai kuma su binciken da ya fi wannan kuma kaga su ma sun yi ƙoƙarin inganta hadisin haka dai ilimi yake ƴan uwa ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace wannan dai shi ne fahimta ta akan abu malam yace ومنهم من يرى انها غير مستحبه على الاطلاق راينا فرقو شينه مالامن دسكي غني جنس الاستراحه كو مستحبين راينا بيو شينه مالامن دسكي غني جنس الاستراحه با مستحبي بني على الاطلاق بذاك يشما كوتا بذاك يشما سنا غني ما تشوا ان كاي يشما كمر كازو ده وني ابو صابو ا cikin sallah اي شينه كمان دي نغا مار كمر وسو ده cikin مالامن مالكيه ده حنفيه مالك ومنهم من يفسد amma daga cikin malamai akwai wanda su kuma sun warware abubuwan sun raba abin suka ce wa yaqulu inishtadta ilaiha idan kana buƙatuwa zuwa ga zaman kama shaqqatin nuhubi kamar wajen wahala dagowa mutum yana zai ji wahala dagowa saboda yana da ciwon baya ko ba shi da lafiya dagowa ta ne masa wahala kai tsaye kawai ya tashi ala suduri qadamaika mutum zai yi wahala wajen dagowa akan kirjin kafafuwanka li dafi saboda rauni da mutum yake da shi au kibari ko kuma girma au maradin ko rashin lafiya au ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da haka malai ce fa innaka tajlisu summa tanhab to sai mutum ya zauna sai ya tashi. Kaga mutum zai zauna ne saboda me? Wata larura ko girma ko rauni ko rashin lafiya. Amma in ba datti da bane kai, in ba rashin lafiya kake da ita ba, in ba wani rauni kake tattare da shi ba, to kaga a waɗannan malamai da suke da wannan ra'ayin ba za ka yi me ba, ba za ka zauna ba, kawai za ka miƙe. Fa innaka tajlisu thumma tanhabu wa in lam tahtaj ilaiha, idan baka buƙatuwa zaga wannan zama ba la tajlisu, ba za ka zauna ba. Wanda wannan ra'ayin na uku da aka kawo shi malam Usaimin shi ya tafi a kansa. Ina fata an fahimta, kaga shi ya raba kafa, ya dan bar mazhabin sa na Hanabila bai kuma ƙara mazhabin malamin sa Imam Shafi'i ba. Ina fata an gani shi Imam Shafi'i yana gani mazhabi ne za a yi gaba, Hanabila kuma suna gani ba za a yi ba, tare da cewa ƴan uwa a cikin mazhabin Imam Ahmad ma akwai wata ruwaya daga Imam Ahmad wanda shi kuma ya tabbata yana yi, kamar yadda Ibn Hani ya fitar da shi a cikin Masail na Imam Ahmad. Malam Albani ya kawo shi a cikin Sunnatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cewa Imam Ahmad wani lokaci idan zai tashi zuwa raka'a ta ɗaya ko raka'a ta biyu ko raka'a ta huɗu a sallarsa, sai a ga ya zauna, wani lokaci kuma sai a ga ya miƙe kawai. Kaga sai nuna mana wani lokaci Imam Ahmad yana yi, wani lokaci me baya yi, wani lokaci yana yi, wani lokaci baya yi. To ya tabbata wannan daga Imam Ahmad yana yin haka. To Imam shi Uthaymeen sai tafi akan cewa abinda zai fi shi ne sai mutum ya raba. Idan mutum yana da larurar da zai yi sai ya yi, idan mutum ba shi da larura kuma sai ya bashi. Amma kamar yadda na gaya muku zancen da ya fi inganci sunna ce ta manzon Allah kawai, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. In za ka yi kawai sai ka yi ta a matsayin ibada, in kuma kana gani ba za ka yi ba to sai ka batta, ba dan kana kyamata ba, saboda ta tabbata daga manzon Allah, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wala ce wastadalla li zalika bi anna hadhihi aljilsa, malamin da yake ganin wannan ra'ayi na uku wanda yake gani a raba kafa, yayi hujja da cewa shi wannan zama laysa laha du'a'un, zama ne da bashi da addu'a a cikin sa, wa laysa laha takbirun 'inda al-intiqal minha, sannan zama ne da bashi da kabbara wajen tashi daga gare shi. Wannan shine abin da nake maimaita ƴan uwa da yawa, saboda ni mutanen da suka same ni akan wannan abu suna da yawa cewa wai me ya dalilin da wai in zanyi jalsatul istiraha wai sai ina dagowa sai ne kabbara kuma sai na zauna, wai wasu suna mikewa da ce to na rana sai ta mikewa ma ni dai nayi sunna kawai, wai shi abin da yake so wai dole sai dai wai in na zauna wai sai ne kabbara, na ce to kuma haka ina zo addinin nawa nake, zan yi shi yadda daga dama, ke ba haka ake addini ba, ko ba dadewa, ba dadewa ba fa sati biyu ko uku ne ya sami ni bayan mun fitar da sarka da sallah azhar, sai ke cewa yana gani cewa wai me zai hana na zauna da rinkin kamar, na ce saboda me zan yi haka. To mutane kawai saboda Allah mutum ya zo ya rinka magana da ka, ya kamata a ce in sai na zauna zan rinka yi, na ce me yasa, wa yana gani ai wasu mamun annabi ya ce inna ma zu ilma bi kuma bi, na ce haka ne, na ce amma ai mamu aka ce su koyi da liman ba limami ne zai koyi da mamu, to da kai mamu zaka kalli liman me yake sai kai. Shi sa ɗaya daga cikin fatan Usaimin yake cewa idan limamin ka yana da sifar israha yace yana gani sai kai, idan ka ga limamin ka baya yi kwata kwata yace sai ka bashi. Ina fata an fahimta, saboda haka babu wani inda aka ce lallai wai sai mutum ya idan ka dago ka zauna sai kai kabbara, to a lokacin ka sani ba dagowa daga sujjada kai kabbara ba ne, kai kabbara da sifar israha. Shi kuma kun ji abin da malai faɗa anan ko laysa inda wa laysa laha takbirun inda al-intiqal minha, ba shi da kabbara lokacin da ka tashi daga gare shi. Ita kabbara ƴan uwa ta mace ce, ta dagowa ce daga sujjada zuwa mai zuwa tashi. Shi sa zaka ga ko ba ka zauna ba ai zaka kabbara, ko ba zaman zaka ba lokacin da kake dagowa zaka ce Allahu akbar sai ka tashi tsaye. Idan ma kuma zaka zauna duk ɗaya ne haka zaka ce Allahu akbar sai ka zauna, sai kuma kawai ka miƙe. Ina ba ta an fahimta, to wannan shi ne daidai, shi ne daidai, amma ba daidai bane yadda wasu ke gani sai ka zauna, ba daidai bane gaskiya, dan shi zama ne da bashi da kabbara. Allah ya sa mu dace. Malai ce bal takbiru wahidun min as-sujudi ila al-qiyam, ita takbara guda ɗaya ce kawai, ita ce takbara da zaka dago daga sujjada zuwa tsayawa. Falamma lam yakul laha takbirun qablaha wala ba'da, malai ce tunda ya kasance ba ta da kabbara kafin ta, shi zaman kenan ba shi da kabbara bayan sa. Wala zikrun fiha, babu kuma wani zikiri da ake a cikin wannan zaman, ai babu zikiri a cikin jalsatul istiraha, ba wani zikiri da ake yi. Dalla ala annaha ghairu maqsudatin fi dhatiha shi malai ce to wannan sai nuna cewa shi zaman ba zama ne da yake da cin gashin kansa ba zama ne da ba shi da cin gashin kansa kamar misali ake sujjada kaga sujjada tana da kabbara ta da zikiri a cikin ta tagowa daga sujjada yana da kabbara da kuma zikirin da ake a cikin sa tsayuwa duk waɗannan abubuwa amma shi da tafi istiraha yace ba shi da cin gashin kansa me dalili saboda ba shi da wata kabbara sannan babu wani zikiri da ake yi da ake yi a cikin sa malaci li anna kullu rukunin maqsudin fi dhati dukkan wani rukuni a cikin sallah da yake cin gashin kansa a cikin sallah fi salati a cikin sallah labudda fihi min zikrin mashru'in babu kawai zaka samu zikiri da aka shar'anta a cikin sa wa takbirin sabiqin wa takbirin lahiin da kabbarar da za a yi kafin sa kuma bayan sa ma za a zo da wata kabbara qalu sai malamai suka ce yadullu ala zalika aidan anna fil hadith kuma haka ma yana nuna idan ka kalli hadisin annabi hadith malik ibn al-huwayri hadisin da yazo na malik dan huwayri radiyallahu anhu Allah kara masa yarda yace annahu ya'tamidu ala yadayhi annabi sirad amsi tsara tabbata a gare shi yana dogaro akan hannayensa kaji ba shi wannan hadisin kamar da ga muku ne imam al-bukhari kuma ya nuna annabi yana dogaro akan hannunsa idan zai yi zai tashi daga sujjada amma babu wani hadisi da yake nuna cewa gwiwa ake direwa sai a bi wasu haka zaka sanai bai inganta ba wannan hannu ake sawa sai a dago shi ne ya tabbata a cikin hadisin bukhari hadisin malik ibn al-huwayris da shi mun karanta malik wali itimadu ala al-yadayn dogaro akan hannaye la yakunu ghaliban illa min hajatin kamar da usman yace galibi baya kasancewa sai dan wata bukata wa thiqalin bil jismi da kuma nauyi da jiki yayi la yatamakkanu ma'ahu min an-nuhubi yadda mutum ba zai iya miƙewa tsaye kai tsaye ba idan jikin mutum yayi nauyi ko ya girma haka to sai ka samu ba zai iya tashi kai tsaye ba sai ya dogara ga hannayensa to amma dai a zahiri wannan malam ya kawo ne din ya ce mutum ra'ayinsa na miƙewa kawai haka amma annabi tsira da amsi tsara tabbata a gare shi ya tabbata yana dogaro akan hannunsa idan zai miƙe kuma wannan shine sunna shine abin da ya kamata فلهذا نقول مالك شي سامك تيوا ان احتجت اليها ان احتجت اليها اذا كبكاتو زوا ين جلسه الاستراحه دي فلا تكلف نفسك في النهوض تو كدا ككلفا وكان تسكنك تتي دول سي كاميك من السجود دغ السجده الى القيام زوا غا تيوا راسا كاي تي كوي كاميك با ترى دكا دوغرا با وان لم تحتج فلم تحتج فالاولى ان تنحض من السجود الى القيام راسا ما لتي اذا كو باكا بكاتوا زوا ga wannan zaman kullalle idan ka tashi to kai ka miƙe kai tsaye ba tare da ka koma ka zauna ba wa hadha huwa makhtarahu sahibul mughni ma lati wannan shine abinda mai littafin al mughni ibn qudama al maqdisi ya zaba a cikin maganganun malam shine abdullah ibn ahmad ibn qudama al ma'rufi bil muwaffaq wanda aka sani da suna al-muwaffaq rahimahullahu Allah ya masa rahma wa huwa min akabir ashabi al-imam ahmad yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabar imam ahmad bin hanbal rahimahullahu wa huwa ikhtiyar ibn al-qayyim kuma wannan ra'ayin shine zaɓin da ibn al-qayyim yayi fi zadil ma'ad a cikin littafin zadil ma'ad fi hadi khairi ba ɗaya daga cikin yadda ta fi mafiya tsada kinan da ya kamata kowa ya karanta zadil ma'ad fi hadi khairi ibad littafi ne mai matakar tsada kwarai da gaske insha Allah ta'ala akwai mukhtasar nasa zamu zo mu karanta shi eh mai yiwa amma gama wannan ma shi zamu sa insha Allah ta'ala Allah ya samu dace malai sai ya qulu sahibul mughli mai littafin mughli ibn qudama yake cewa inna hadha huwa alladhi tajtami'u fihi al-adilla kaga wannan abinda ya ambata daga karshe shine abinda dalilai suke haduwa a kansa al-adillatu allati fiha ithbatu hadhihi al-jilsa dalilan da suke tabbatar da wannan zaman wa nafi hada kuma kore ta wa hada tafsilu indi arzahu min al-islak mala yace ni wannan rarrabe wanda ake cewa idan mutun ya tsufa ko yana da bukata ko yayi rauni ya zauna in ba shi da bukata bai rauni ba lafiyar sa kalau ya miƙe kai tsaye kada ya zauna mala yace shi wannan dalilin shine mafi rinjaye a gare shi dama na ga muku akan sai ya tafi shi shine mafi rinjaye a gare shi sama da a ce kai tsaye za a yi zaman ko kai tsaye ba za a yi ba shi din malam ya tsaya soka daga wancan layi bai yadda da kai tsaye kawai za a yi sunna bane bai kuma yadda da kai tsaye a kore shi ba saboda me saboda hadisi ya tabbata akan sa zamu dakata ne insha Allah ta'ala gobe zamu tashi wal qawlu bi annaha la tushra mutlaqan insha Allah ta'ala saboda yanayin lokaci sai mu dakata ana abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muke ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah